نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don fara sabon littafi na Al-Khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wallafawar fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Al-Wuhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala a sati da ya gabata mun kammala littafin Hisnul Muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayh mun kammala shi a cikin darasi 44 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa karatun ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba kuma ba shi ne littafi na farko ba a ta'alimat a wannan masallaci mun karanta littafi na Ash-Shama'il al-Muhammadiyya ko kuma Shama'ilun Nabi na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayh a cikin sama da darasi nawa sama da darasi 100 muka zo muka karanta wannan littafi Birrul Walidain a darasi nawa 15 muka zo muka yi Silatul Arham a darasi nawa shi ba haka sannan muka zo muka yi Hisnul Muslim a darasi 44 kaga idan aka hada darussan suna da yawa banda wannan kuma tafsirin Qur'ani akalla kusan wannan shekara ta nawa kenan shekara ta 9 muna yi a wannan masallaci mai albarka insha Allah banda kuma muhadarori da aka yi a wasu lokuta na baya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai yau muna watan Sha'ban shekara ta 1446 nawa ga wata na'am 23 daren nawa daren 24 ko muna 23 daren 24 insha Allah ta'ala muna kyauta da zuwa muna tsaka da sati biyu zuwa ga watan Ramadan muna addu'a Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Ramadan Allahumma barik lana fi Ramadan Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان منا روقون الله تعالى يمنا بيوا ده شهر وتا رمضان كما يا البركاتي مو ا cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah yayi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayen mu da malaman mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba littafi kamar yadda naka fada sati da gabatar zamu fara insha Allah littafi na al-khilaf بين العلماء اسبابه وموقفنا منه كلمه وندي ولف لتافي دين شيني فضيله الشيخ محمد بن صالح الأثيمين الوهيبي التميمي رحمه الله عليه كلمه الخلاف كما يدي يكي عنواني لتافي a hausance muna fassara al-khilaf da cewa sabani amma yafi dacewa a ce kara wa juna ilimi tsakanin malamai daga ce al-khilaf bain al-ulama sabani tsakanin malamai yafi dacewa ka ce kara wa juna ilimi ko kuma bambancin fahimta dake tsakanin malamai saboda wasu lokuta fassara kuskuren fassara yakan iya yin leading zuwa ga abun da yafi shi muni shine at-tafarruq saboda ita asali kalma ta al-khilaf in kace sabani to sai ta zama wata kalma ce da take kamar negative kalma mummuna amma in kace kara wa juna ilimi ko bambancin fahimta na malamai anan bai zama kalma ce da take mai muni so da kan kace al-khilaf sabani zai zama ma'anarsa lughatan ne a harshen larabci ne amma a shari'a ba a fassara al-khilaf kawai da cewa sabani sai dai a ce bambancin fahimta wane ya fahimci kaza wane ya fahimci kaza a cikin ayar to sai zama fahimtar su ce ta bambanta anan kuma sai a duba wace fahimta ce ta fi daidai wace ce kuma ta fi dacewa da shari'a amma aiki da kalma negative kalma yakan taimaka yayi leading zuwa ga abun da yafi shi muni wannan kuma shine irin halin da muke ciki a Najeriya asali shi at-tafarruq al-ikhtilaf kala biyu ne akwai al-ikhtilaf mazmumun akwai al-ikhtilaf mahmudun akwai bambancin fahimta ko kara wa juna ilimi da yake iya zama mai muni akwai wanda yake mai kyau a mafiya yawan bambancin fahimta da ke faruwa a cikin masail fiqhiyya mafiya yawan su ba abu ne mai muni ba tunda a zamanin sahabbai an samu bambancin fahimta a cikin Qur'ani in ka duba kawai kissa dake cikin suratul kahfi yadda aka samu bambancin fahimta da tsakanin annabi Musa da Khidir akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin in ka duba tunda suka fara tafiya har karshen bambancin fahimta ne tsakani amma bai zama illa ba kuma Qur'ani ya mana danya karanta da mu ladduba na bambancin fahimta shine adabul ikhtilaf in ka da su an samu bambancin fahimta akan waye khalifa na farko hatta mutanen Allah suka ce ga Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu kace a to ai ga irin wasiyoyin fiyayyen khalifa ga Abubakar Siddiq daga baya duka aka zo aka masa mubaya'a radiyallahu anhu in ka dauki tsakanin sahabbai akwai bambancin fahimta tsakanin Uthman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu in ka dauki tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya radiyallahu anhu ma akwai bambancin fahimta in ka dauki na Aisha aka ce Imam Muhammad yana ziyartar ka kai ma kana ziyartar sa ga sabani da yawa na fahimta tsakanin ku yazo wajen ka je wajen sa yace na'am haka ne yace in yazo wajena tawali'un sa ne yasa yazo ya gaishe ni idan ni ne naje wajen sa falalar da Allah ya bashi ne yasa naje ni ko ni naje ko shi yazo duka falalar ta sace duba irin dabi'u nasu na kware fakulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min albahr aw rashfan min ad-diyam dole sai an yi hakuri da juna a wurin bambancin fahimta a kuma duba itibari cin bambancin nan usul ne ko ba usul ba wannan iya da matukar muhimmanci in ba haka ba dole in babu hakuri addini ba zai ci gaba ba addini yana buƙatar al'umma su haɗu akan gaskiya manufarta guda ɗaya abinda bai zama dole ba mu ba wa juna uzuri akan bambancin fahimta abinda ya zama dole mu yi wa juna nasiha da mutuntawa da kyautata lafazi don a fahimce mu ba don mu tozarta junanmu ba wannan iya da matukar muhimmanci ba makawa a kansa mafhum tayyib Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya wannan yana da kyau hakuri da juna akan bambancin fahimta wannan yana da matukar muhimmanci Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu ya gafarta musu kamar yadda na faɗa wannan littafi wanda ya wallafa shi shine fadilatu shaykh Muhammad bin Salih Al-Usaymin Al-Wahaybi At-Tamimi rahmatullahi alayh. Babu laifi kamar yadda muka yi a duk sauran takardun da muka karanta, mu fara da dan ba da tarihin sa kamar yadda Sheikh Abdul Muhsin bin Abbas hafizahullahu ta'ala yake fada cikin cewa karanta tarihin magabatan mu na kwarai musamman malamai da salihan bayi yana daga cikin sabubban da ke karawa mutum imani. Shi yasa in ka karanta tarihin sahabbai atba'u tabi'ai atba'u tabi'in sai ka ji imanin ka na karuwa. Malaman da muka rayu da su zamani ɗaya da damun su bayin Allah na kwarai, in ana koyi karanta maka tarihi sai ka gajin kaman wasu tabi'ai ne saboda karatunsu, tawali'unsu, tsantseni da suke da shi a duniya, ƙoƙarin neman halal, adalcinsu, riƙon amanarsu, juriya wajen karantarwarsu, kyautatawa ga al'umma da suke yi, wasu sai ka ɗauka kaman tabi'ai ne. Shi yasa a karanta tarihinsu akwai practical lesson da muke koya. Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala an haife shi a shekara ta 1347 a wani gari da ake kiransa Unaiza a ƙasar Saudi Arabia a cikin Qasim region. In ka ɗauki Gregorian date kuma zai zama haihuwarsa an haife shi kaman March ne 1929. Ko ka ce tara ga watan March, tara ga watan uku 1929. Wato haihuwarsa idan kai lissafi zuwa yau da muke magana kaman shekara 96 da suka wuce a irgen Gregorian, a irgen Musulunci ko Hijiriya ka iya cewa kaman shekara 99 zuwa 100 da suka gabata shine haihuwarsa. Baya ga wannan asalin sunansa mukan ce kawai Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen a takaita ne, amma asalin sunansa shine Sheikh Muhammad bin Salih bin man ba wanda zai iya yi Sheikh Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman bin Uthman بنو عبد الله بنو عبد الرحمن بنو احمد بنو مقبل الاثيمين الوهيبي التميمي زم ميميتا فضيله الشيخ محمد بنو صالح بنو محمد بنو سليمان بنو عبد الرحمن بنو عثمان بنو عبد الله بنو عبد الرحمن بنو احمد بنو مقبل Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi At-Tamimi. Wannan shine asalin sunansa, wato Muhammad dan Salih dan Muhammad dan Sulaiman dan Abdurrahman dan Uthman dan Abdullahi dan Abdurrahman dan Ahmad dan Muqbil, sannan kuma Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi At-Tamimi. Ana masa kira masa laƙabi da Al-Uthaymeen. A magana mafi inganci, wannan laƙabin asalin laƙabin kakansa ne wannan Uthman ɗin, Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman bin man bin Uthman. To wannan Uthman ɗin shi ne asalin mai Al-Uthaymeen ɗin, wato an samu Uthaymeen daga Uthman ne. So wannan nasaba ne zuwa ga wannan kakan nasa kaman a zango na 6 na sunansa, to sai ya ɗauki wannan suna. A magana mafi inganci, an haife shi a daren 27 ga watan Ramadan, hijira shekara ta 1347. In an ce daren 27 ga Ramadan, ai kun san wane dare ne? A dararen duniya ma ai a bisa ga nassosi babu daren da ake tsammanin falalarsu a duniya irinsa. Ana kyauta da san daren Lailatul Qadr ne. Kuma a shekarar da aka haife shi wannan dare din, an rinja yadda fahimtar cewa shi ne daren Lailatul Qadr bisa ga alamun da suka bayyana a sunna. Na daga cikin manya-manyan malamai na wannan ƙarni a duniya da muka rayu da su. Mai iya yiwa babu kokwanto a shekara 100 da suka wuce, ana iya sa shi a cikin malamai uku a duk duniya da iliminsu ya amfanar da al'umma. Babu kuma kokwanto akwai janiban da a duniya kana iya cewa in akwai wanda ya fi shi, to mai iya yiwa bai bayyana ba. Bangarori guda. farko shine wajen fahimtar fiqhin Qur'ani da hadisi shi yasa yake da laqabi na faqihul umma wato a cikin al'ummar Allah masa baiwa da fahimtar fiqhu daga cikin manya-manyan malamai akwai irin Sheikh Muhammad Nasir yakan yaba shi da cewa Allah yayi wa Ibn Uthaymeen rahimahullah baiwa da fahimtar fiqhu yana kuma sarrafa fiqhu kamar yadda Allah ya sawwake wa Annabi Dauda baiwa sarrafa karfe yadda yake lankwasa karfe ya kera wani abu da haka Allah ya masa baiwa da istinbadin hukunci a cikin fiqhu bangare na biyu akwai malamai da yawa za su kace sun fi shi Qur'ani wasu sun fi shi sanin al-jarh wa ta'dil amma zama mutafannin ya zama kazan multidisciplinary ya zama kowane babi kana iya shiga kai magana ta ilimi to yana da wahala ka samu wanda ya hada ilmin muka da yawa a waɗanda suka bayyana a duniya irin sa saboda karatun zamani ya mai da malamai da yawa sun zama takhassusin su ilimin sa wani ya je karatu a qira'at anan kadai ya tsaya wani ya je karatu a jarh wa ta'dil anan ya tsaya hatta sharhi hadisi ba zai iya yi ba kawai asma'ur rijal zai haddace da maganganu da aka yi akan su amma shi idan ka shiga qur'ani baharu ne idan ka shiga hadisi haka ne in ka shiga fiqhu haka ne in ka shiga cikin aqida haka ne idan ka shiga cikin lugha haka ne in ana darasi a daina garajen wulga ta bayan haka ban cika so ba mutum ya zo ya zauna ko ta nan mafhum tayyib so wadannan al'amura duka suna da matukar muhimmanci to Allah ta'ala masa baiwa da irin wadannan al'amura shine zama mutafannin an haife shi a shekara ta 1347 daren 27 ga watan Ramadan kana iya cewa ya zama daidai da kamantara ga watan March 1929 a garin Unaiza a cikin yankin Qasim a kasar Saudi Arabia bayan ya yi wayo kamar shekara 4 babansa ya dauke shi ya kai shi wajen kakansa dan yayi karatu kakansa na wurin mahaifiya ba kaka na wurin baba ba dan gidansu gidan ilimi ne amma sai zama kakansa na wurin mahaifiya malamin Qur'ani ne mafhum tayyib da aka sai kai shi wurin kakansa na wurin mahaifiya sunansa Sheikh Abdulrahman bin Sulaiman Ad-Damigh sai ya tafi wurin sai fara koyan haruffa su ne kamar a ce alifun ba'un ta'un mu kuma yadda muka yi su alu an baki waw zalba alu baqilan lan hakuri min jaye nu ara zuwa karshe to sai zama ya kai shi wurin ya fara koyan haruffa da karatun Qur'ani sai ana koya musu haruffa da kuma haddan Qur'ani ya haddace izu da dama a Qur'ani sai kuma ya koyi karanta Qur'ani tartili duka zai iya bude tun daga Fatiha Baqara Ali Imran da Nisa'i har zuwa Nasu ya karanta ya koyi wannan a wurin baban mahaifiyarsa ne mafhum tayyib ita kuma mahaifiyarsa sunanta afwan bakar na shiga dan zai bata lokaci iyalinsa sunanta Karima suna da ƴaƴa takwas sai haifa a rayuwarsa akwai Abdullah akwai Abdulrahman akwai Abdulrahim akwai Abdulaziz akwai Ibrahim wadannan sune sunayen ƴaƴansa maza biyar sai kuma mata guda uku a mafiya yawan lokaci yana boye sunan ƴaƴansa mata ko an tambaya sai faɗi mazan sai kuma ya ce da mata uku a cikin sunan na san guda biyu dalilin karance-karance amma ba buƙatar na faɗa tunda shi ma yana boyewa a cikin waɗannan guda biyar ƴaƴan nasa da yasa Abdullahi Abdurrahman Abdulrahim Ibrahim Abdulaziz alhamdulillah ina da guda hudu a ciki Abdulaziz ne kadai ba ni da shi a yanzu kuma ya fara ne da Abdullahi Abdurrahman Abdulrahim sune na uku na farko har yana cewa na kira sunana da sunan Allah yadda ya jera su a suratul Fatiha a so cikin basmala yadda Allah ya kira sunayensa a basmala to na sawa ƴaƴana ainihin waɗannan sunaye musamman Abdullahi da Abdurrahman na daga cikin ahabbul asma indallah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so bayan ya koyi haruffa a wurinsa da kuma karanta Qur'ani da haddace wani bangare na Qur'ani sai babansa ya dauke shi ya kai shi wajen wani malami mai suna Sheikh Abdulaziz bin Saleh shi ma Ad-Damigh da ya je wurinsa sai ya koyi alkitaba anan aka fara bashi alƙalami yana rubutu saboda rubutu ma sai an koya so sai fara koyar rubutu a wurinsa na biyu wal hisab a wurinsa aka koya masa mathematics tun a wancan lokacin
suna karantar da mathematics ba sai a makaranta ba informally bi ma'ana a gida sai kaga malamin qur'ani a tsangaya ko a makarantar qur'ani yana karantar da yara harufa yana karantar da su lissafi yana karantar da su kiwon lafiya to a wurin wannan Sheikh Abdul Aziz bin Salih Ad-Damigh yaje koyi ainihin rubutu sannan kuma a wurin sa ya koyi al-hisab mathematics bayan ya koyi wannan a wurin sa babansa da yaga ya kammala abinda malami ke koyarwa sai sake daukar sa sai kai shi wurin wani babban malamin qur'ani a nan Unayza mahaifarsa shi kuma sunansa Sheikh Aliyu bin Abdullah Ash-Shahaitan to a wurin sa ne je kammala haddan qur'ani yayi muraji'an qur'ani gaba daya kuma aka saurare haddasa ta qur'ani aka ce hadda ta zauna ya fara hadda a wurin baban mahaifiyarsa amma ya kammala wurin Sheikh Aliyu bin Abdullah Ash-Shahaitan mafhum tayyib a wurin sa ya kammala hadda bayan nan sai kuma aka samu wani babban alkali ya zo shi cikin Unayza an yi posting din sa kaman alkalanci sunansa Sheikh Abdurrahman bin Aliyu Audar sai Sheikh Muhammad Salih Al-Thamiri rahimahullah baban sa ya nemi izinin malamin ya je wajen sa a koya masa ainihin ilmul miras ilmul fara'id kenan ko sai kai shi wurin sai karantar da shi yadda ake raban gado saboda mafiya yawa alkalai da suka karantu suna da baiwa na iya raba gado zaka tare shi ko ina ne zai raba maka gado wa da wa aka bari akwai kaza ko babu waye kaza akwai mahaifiya eh akwai mahaifi eh iyalansa nawa ne ƴaƴan guda nawa ne maza nawa ne mata nawa ne in ya ga maka tambayoyi sai ce to wani za a bada kashi kaza wani za a bada kaza wani ba sai da shi takarda ba zai raba maka to shi sa Ibn Uthaymeen rahimahullah ya koyi raban gado ne a wurin alkali sai ya zama baharun a ilimin gado kuma ko a yau idan kana son ka koyi iya raba gado to kashi 95 cikin 100 wanda suka fi gogewa su ne alkalai in ba alkali bane wani an yi tambayin sa yayi ta nazari a cikin suratul nisa'i iya ta tunani kaza an ce kaza amma alkali wani ma bai haddace ayoyin ba saboda tsabari yau da gobe zai raba maka amma ka ce kawo ayar ba zai iya kawo ayar ba wani alkalin ba duka ba akwai alkalai aran momi to bayan ya kammala haddan qur'ani a wurin sa mahaifin ya dauke shi ya hada haddan qur'ani ya haura shekara 13 amma bai kai shekara 14 da haihuwa ba mafhum tayyib me ke faruwa a don lokacin sai ya dauke shi ya kai shi wajen babban malami na qasim shine allamatul qasim shine Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi wannan kuma shine asalin malamin sa da yafi shahara da shi a duniya duk malaman da suka karantar da Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ainihin shaykhul awwal shine Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi ba Sa'idi da ake fada ba Sa'adi ne Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi na Sa'idi Sa'adi mafhum tayyib so da aka sai kai shi wurin Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi dan yayi karatu to da aka zo wajen Sheikh Sa'adi yana da shekara Uthaymeen rahimahullah shekara 13 bai cika 14 ba to sai zama Sheikh Sa'adi yana karantar da manyan dalibai ne da ya karbi Ibn Uthaymeen rahimahullah sai ya duba asalin daga cikin dalibansa sai yana ware manyan dalibai suna karantar da kananan almajirai saboda ba zai yi karantar da kowa da kansa ba a cikin malaman akwai Sheikh Salihi Sheikh Aliyu Salihi akwai kuma Sheikh Abdurrahman bin Muhammad wadannan guda biyu su ne asalin malaman da suke karantar da kananan almajirai a lokacin su ma suna matasa Sheikh ainihin Abdurrahman bin Muhammad ya ce masa al-mu'awwat to Ibn Uthaymeen rahimahullah sai ya kace su karantar da shi sai ya je yana karatu a gaban su abinda suka fara koya masa shi da sun fara koya masa ilimi da ya shafi lugha da nahawu saboda hatta larabawa suna koyan nahawu da lugha saboda a ka'idarsu yawanci larabcin da ake magana da shi a baki an gurbata shi daga asalin larabci na Qur'ani suna iya fahimtar larabcin Qur'ani amma suna da sha'awa a koya musu ka'idodi kuma wannan bai keɓanta a larabci ba Bature yana shiga aji ya koyi Turanci Bahaushe yana shiga aji akwai amar Hausa yau idan kai rubutu da Hausa ka kai wani malamin Hausa idan yayi ta yayyanka maka rubutun sai ka ji kunya sai ka dauka kai wani bagware ne ma ba Hausan ba sai a ce wannan kalmar ya dace a hada ta karaba ta nan ya dace a raba ka hada sai a yi ta jan jambiro ana ta rarrabawa kuma ka gwada ka gani ka rubuta littafi ka ba wanda ya iya Hausa malamin Hausa idan ya yayyanka maka in ka zo gida boyewa zaka yi saboda fadan abu a baki da bambanci da rubutawa so har a Hausa ana iya koya kuma har ainan da muka yi secondary a secondary ma ana koya maka Hausa ko malami yazo da Hausa yake magana amma kuma zai koya maka Hausa kuma a Hausan akwai kalmomi vocabularies da sai ka sha wahala ka koye su yanzu misali akwai kalmar da in taba jin wani mawaki a Hausa ya fada dan anace Allah ya ji kansa da yace mai bugu kama da azazza maza ku daka muna gero kada ku daka mana waiwa kun san bamu shan fura tsatsama wanda bai ga dabben shago ba yana da sauran kallo yazo duniya kaman bai zo ba muhallu shahid kalmar azazza na tambayi masana Hausa guda uku kowa fasara daban ya bani mai bugu kama da azazza wani yace fasara kaza wannan professor na Hausa yace kaza wani professor na Hausa yace mini kaza fasara uku ne kuma dukkan masanan Hausa ne so shi yasa yare dan kana yin sa da baki bai zama wai ka goge a cikin sa ba sai ka zo an ce ka yi rubutu ko ka yi bayanin ka'idar sa sai ka fara hada zufa to da yaje wajen suka fara koya masa lugha bayan ya koyi lugha suka fara bashi ilimin tauhidi suka fara introducing din sa zuwa ga masail fiqhiyya shekaran sa dai a wurin su saboda kokarin da yake suka ba wa shi Sheikh Abdurrahman bin Nasir Saadi rahmatullahi alaihi labarin sa sai ce to a dawo da shi gaba gare shi to yanzu sai bar wajen manyan daliban As-Saadi rahimahullah sai zo gaban malam da kansa sai zo kusa da shi to Sheikh Ibn Usaymin rahimahullah bai yi ta'assuri bai tasirantu da wani mutum a duniya ba kaman tasirantuwarsa da Sheikh Abdurrahman bin Nasir Saadi Imam Sa'adi na daga cikin manya-manyan malamai a lokacin shi ake wa kirari Allamatul Qasim duka mantika ta Qasim to shine babban malamin su malami ne da in kaga karantar Usaymin rahimahullah da shi ya tasirantu yanayin maganarsa da shi ya tasirantu fiqhun sa da shi ya tasirantu rubutun sa da shi ya tasirantu mu'amalar sa da shi ya tasirantu hatta kalmomin bakin sa in ka san rubutun As-Sa'di rahimahullah za ka kashi 90 cikin 100 nasa yake aiki da shi ya kai matakin da malam Usaymin rahimahullah babansa zai kaura daga Unaiza ya koma Riyab amma As-Sa'di rahimahullah yace a'a haka uban ya hakure ya bar dan a wurin sa ya tafi yace ba zan baka shi ba ka daga alakar da ta sa malami ya hana uba daukan dan sa haka uban ya hakure ya koma wani gari ya bar dan a wurin malamin ai ka san alakar ta kai iyaka wannan abin da ke karantar da mu da gabanin mu je ko ina muhimman darussa da muke koya na farko shine in an haifi da a sa masa suna mai kyau an sa masa suna mai Muhammad kaga Muhammad ai suna ne mai kyau na biyu suna iya da tasiri akan da in aka sa sunan mutumin kirki ana fatan dan zai yi koyi da mutumin kirki darasi na uku haƙƙin karantar da yaro karatun addini da karatun zamani yana kan iyaye ne shi yasa baban sa ya kai shin da aka karantar da shi Qur'ani aka karantar da shi rubutu aka zo aka karantar da shi haddace Qur'ani shi yake ta yawo da shi wuri darasi na hudu idan za ka yi aure a gida mai daraja kaga kenan daman tun asali an haifi an auri mamarsa daga gidan alaramma ne wanda yake masanin Qur'ani shi yasa ana aihuwan da aka kai shi wurin kakansa na wurin uwa ya karantar da shi darasi na gaba da muke koya shine cewa idan ɗalibi iya so ya zama babban malami a addini ba wai kawai ya zama wanda zai dan san addini yayi bauta ba indai ana so ya zama babban malami bai iya yiwa ya ce duk rayuwarsa a gaban malami ɗaya ya tashi daidai ne a bashi dama ya tashi wajen malami kaza yayi yayi malami waje kaza yayi malami waje kaza yayi ba mu wuce shekara hudu ba babanmu ya kai mu makaranta wajen Malam Isaka karatu Allah ya ji kansu muka kammala a kai mu wajen Malam Umaru Allah ya ji kansa muna cikin kasa da shekarun muka dawo makarantar Alamma Malam Salim muna karatu wannan dukkanin yawon da muka yi ko primary one ba mu shiga ba shi yasa ba daidai bane kuma masu karantar da addini ka rika fushi idan ɗalibanka sun je wajen wani koyon addini ba daidai bane idan ka ce sai wurin ka kadai za su koya to kana kokarin raba su da takalidancin masaba kai ma ka kirkiro masabar ka ce ɗalibi bai zama ƙoshashen mai ilimi sai an bashi dama duk inda za a karantar da ilimi mai amfani da ladabi to ya je koyi ilimi da ladabin wannan shine kaida amma idan ya zama ina karantar da kai kuma in ka je gaban wani zaka yi karatu ina fushi matukar a wurin akwai ilimi da ladabi to babu kokonto daman ba addinin ne manufar karantar da kai ba mulkin malaka ake so a maka amma mai karantar da kai addini shi zai maka hanya ka je wani wuri maka koya shi zai nema maka jami'a je ka jami'a ka zaka yi karatu shi yasa iyaye mu kiyaye haihuwan da shi yafi sauki mafi girma shine tarbiyantar da shi suna mai kyau suna mai asali auro uwarsa gidan dattawa sannan tun daga shekara uku zuwa hudu a fara kai shi gaban malamai iya koyon karatu karatu na addini da karatu na zamani a wannan zamani ina wasiya ga iyaye da kuma ƴaƴa duk wanda ya tashi a zamanin nan a koya masa karatun addini a karatun addini ya fara da haddan Qur'ani na biyu a sa shi ya karatun zamani mafi kankanta in dama ta samu kada mutum ya karatu kasa da secondary ko da manomi yake so ya zama ko da dan kasuwa yake so ya zama ko menene mafi kankanta kar ai kasa da karatun secondary school saboda me shi karatun nan ba wai mai kudi yake mai da kai ba akalla yana baka dan level of wayewa da zaka iya communicating da mutane zaka koyi yaran magana zaka iya rubutu zaka iya karantawa in an samu hali akai dalibi akalla ya degree guda daya in akwai hali a bashi dama ya akalla guda daya ko da ko bayan nan ya shiga kasuwanni so mu karantar da ƴaƴan mu karatun addini mu karantar da su karatun zamani na uku mu koya musu sana'a shi yasa kake ga annabawa a cikin su akwai tela a cikin su akwai kafinta hatta annabawa suna sana'a sannan na hudu bayan wannan mu koya musu kyawawan ɗabi'u na girmama na gaba karantar da su kunya juriya rikon amana sadar da zumunci waɗannan su ne mafi ƙanƙantan abinda za ka yi waɗanda ka haifa ya san addini ya yi karatun zamani ya koyi sana'a ya koyi kyawawan ɗabi'u daga nan sai ka bi bayansa da addu'a Allah ya masa albarka duk uban da bai waɗa waɗannan al'amura ba to ɗan yana bin sa bashi a wannan zamanin yana gaban Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahu Allah yana zuwa ya fara koyon tafsiri dan Allamatul Qasim babban malamin tafsiri ne mafhum tayyib in ka duba tafsirul karimir rahman nasa ne tafsiri ne mai matukar fa'ida in kana neman talhisi na tafsiri kusan bayan tafsirin ibnu kafir a kananan tafsiran da ba a tsawaita bayani ba yana da wahala ka samu irin na as-sa'di rahimahullah musamman a wurin bangaren istinbadin hukunce a cikin nassosi ya kai makura wajen iya wannan to ya koyi tafsiri a wurinsa ya koyi hadisi a wurinsa as-sa'di rahimahullah ya san hadisi akwai wata kissa da na jita daga baki a wurin wasu daga wajen daliban ibnu usaymin rahimahullah ta'ala wato kenan kakan su a ilimi muna magana da daliban ibnu usaymin rahimahullah ta'ala da suke karatu gaba gare su ne manyan daliban sa daya daga cikin sa muna magana a majalisi na ilimi a cikin garin Madina kaman shekara 10 da suka wuce a wani masallaci a nan Faisaliya Masjidul Balawi so bayan haka break mun zauna muna magana yake bayanin cewa wani abu da ya faru da As-Sa'di rahimahullah lokacin da ya tashi yana matashi dukkan garin su na Qasim babu set din Sahihul Bukhari kawai dai ana ce akwai hadisin Bukhari amma babu set da ya tashi ya tafi aikin haji sai ya samu Sahihul Bukhari a aikin haji dukkan zaman sa aikin haji bai wuce wata daya ba Sahihul Bukhari da ya samu mai volume 6 ne shi asalin Sahihul Bukhari ba shine asalin sunan ba asalin sunan da Imam al-Bukhari sallallahu alaihi wasallam shine As-Sahih al-Jami' al-Musnad al-Mukhtasar min hadith Rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi shine asalin sunan amma da yake yayi tsawo sai aka yi summarizing cewa kai Sahihul Bukhari da yaje duka zaman sa aikin haji wata ɗaya ne da yaga babul tafin me yake faruwa volume 3 na farko duka sai ya haddace su zai haddace sauran volume 3 sai lokaci ya kare sai copying din su da gaggawa yana yi tawada da takarda sai copying yana dawowa daga haji volume 3 farko sai rubuta su da kansa gaba ɗaya tun daga isnadi har karshen su kowanne hadisi haka yayi sai kuma wannan ukun da ya copying din sai aka hada to wannan shine state na farko da aka samu to sai zama dawo wanda ya kusan akan dabba ya dawo tun daga Makka har gida ba ma a mota ya dawo ba ya gaji matuka shi yasa sai aka dan samu wasu sunaye ya dan yi kurakure kada amma duk da haka zaka samu hadisi 40 baka samu tuntube dai a ciki ba To wannan abin da ya faru kenan. Don haka ya koyi hadisi a wurin sa, ya koyi ilimin fara'id a wurin sa, ya koyi ilimin usul, don Ibn Uthaymeen rahimahullah usuli ne, wato mutum ne da yake da baiwar ilimin usul. Indai ka san usulul fiqh, ka san usulul tafsir, ka san usulul hadis, in kana karanta takaddusu za ka ga abun mamaki da abun al'ajabi. Mafhum? Tayyib. Don haka usuli ne. To babban malamin da ya fara da shi ne As-Sa'di rahimahullah. Bayan ya fara karatu a shekara ta 1372 hijiriya, kusan kaman shekara ta 1900 kaman da 51 haka Gregorian, sai aka bude wata institute ta farko a Riyadh, sunanta Al-Ma'hadul Ilmi. Al-Ma'hadul Ilmi ana bude ta sai ɗaya daga cikin wanda suka fara karantar da Ibn Uthaymeen rahimahullah a majalisin As-Sa'di rahimahullah shine wa Aliyu Salihi. Sai ba shawarin tunda an bude institute kaje mana kai karatu. Ibn Uthaymeen rahimahullah sai ce to a roka masa malam. Ana gaya wa malam As-Sa'di rahimahullah sai ce bismillah je ka. Shi ya shirya masa duk shirye-shiryen tafiya dan ya tafi makaranta. Wannan yake bayyana in kana karantar dalibai ka rika ba su daman koyan karatu a wani wuri ba sai a wurinka kadai ba. In dai wurin nan akwai ilimi kuma akwai ladabi akwai tarbiyya to karka hana dalibi koyan karatu. Ba wani wanda a duk duniya yayi karatu shi kadai ya zama malami da malami mutum daya. Amma kuma bai hana ka shahara da malami daya. Yanzu Uthaymeen rahimahullah daga ka ce waye malamin sa kowa a duniya zai ce As-Sa'di ne. Amma yayi karatu gaban malamai da yawa. Amma shine na farko. So duk dalibi haka ne. Yana iya karatu gaban malami 100 amma zai fi shahara da guda daya. Saboda me? Saboda ko dadewa gaba gare shi da kuma tasirantuwarsa gare shi da kuma kusancinsa gare shi. Sai ya amince masa sai ya tafi Al-Ma'hadul Ilmi a Riyadh. Da ya je Al-Ma'hadul Ilmi ya shiga bangare biyu ne, akwai bangare am akwai bangare khas da ake karatu a wannan wuri din, sai malai ya shiga bangare khas ya fara karatu. A wannan zuwa wurin sai ya gamu da kuma wasu manyan malaman duniya. Daga ciki sai ya gamu da babban malamin Qur'anin nan. Masanin tafsirin Qur'ani da Qur'ani. Shine wa Sheikh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Shankiti. Shine Imam Al-Shankiti. To a lokacin an dauke shi lecturing a makarantar ainihin 1372 sai Uthaymeen rahimahullah ya same shi a wurin. Al-Shankiti mutumin Murtaniya ne, amma a tafsirul Qur'an bil Qur'an, most probably a waɗanda suka rubuta tafsiri kaman babu wanda ya nuna ƙwarewa a duniya irinsa. Fassara Qur'ani da Qur'ani, ba wanda ya bayyana ƙwarewa irinsa. Kana iya yaba wa Sheikh Muhammad Sayyid Tsantsawi rahmatullahi alai, shi kuma na zauna gaba gare shi, shi kuma kaga ana fassara Qur'ani da Qur'ani ido da ido, al'amarinsa abun al'ajabi ne. To suka gamu da Shankiti rahimahullah, shine mai abwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an. Ash-Shankiti in kabi rihlatu Shankiti ila al-hajj, ya biyo har Najeriya gabanin yaje aikin haji, ya shigo Jos dan ya kira sunan Jos a littafin sa Blato Jos duka, ya je Maiduguri da ya ketso daga Mauritania ya shiga Senegal, ya shigo Gambia, ya shigo wuraren Ghana, ya ƙetare ya shigo Benin tukunne ya shigo Najeriya. So daga Najeriya ya shiga Sudan tukunne ya shiga Saudiya. To ya biyo ta Najeriya har a lokacin yake cewa da ya shigo Jos ya rasa mai jin larabci. Na ce da Allah zai rayar da shi ya dawo Jos din yanzu yadda ake buga larabci a Jos, zai sha mamaki. Saboda jihar Plateau na cikin jihar da tasirin malamai ya sa larabci matasa a wurin suka goge da larabci. Ina yaba jihar Borno da jihar Jos a kan sauran jihohi a iya larabci a Najeriya. Akwai jihohi da yawa da ana ƙoƙari, amma ina fara yaba waɗannan guda biyu. To ya gamu da Shankiti rahimahullah ya yi karatu gaba gare shi. Sannan ya gamu da wani babban malami shi ma malamin hadisi Al-Muhaddis Abdulrahman Al-Ifriqi, mutumin Afirka ne shi ma. A wurinsa ya ci gaba da karatun hadisi, ya fara shiga sanin irin Al-Jarh wa Ta'dil, Asma'ur Rijal da makamantansu. Bayan nan a wannan kulliya din sai kuma Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yana wurin. To wannan shine gamuwarsa da na farko da Sheikh bin Baz, dan ya tafi makarantar iya 25 years ne all, shekararsa 25 Uthaymeen ya je wajen rahimahullah. To sai gamu da bin Baz. so bayan Sheikh Ibrahim Nasir Sa'di rahimahullah malamin sa na biyu da ya tasirka da shine kuma Sheikh Abdul Aziz bin Baz saboda a gaban sa ya karatu dukkan Sahihul Bukhari daga farko har karshe a gaban sa ya fara karanta Rasail na Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala sannan a gaban sa ya ci gaba da karatun fiqhu to shine malamin sa na biyu sai shi Sheikh Muhammadul Aminu Shankiti rahimahullah shine malamin sa na uku a shahara da kusanci da tasirin tuwa gare shi to sai zama bayan karatun makaranta ya koma majalisin bin Bas rahimahullah yana koyan karatu a wurin sa kuma yana yaba karfin memory na bin Bas rahimahullah ta'ala saboda tun yana shekara bai cika 20 ba Allah ya kwace ganin sa baya gani amma haka ya haddace Qur'ani kusan kutubu sita din nan babu hadisin da bai haddace shi ba musamman Sahihul Bukhari yana da haddan sa kuma idan za ku je gaban bin Bas rahimahullah bai gani ku gaisa da shi ku 20 ya gaisa da kai mai sunanka Muhammad ibn Abdullah Kaifa Ibrahim ibn Abdullah Abdul Aziz ibn Muhammad dukka 30 zai iya fadin sunan kowa a wurin bayan kun gama ba sai ya ganku ba zai fadi sunan kowa kaga kenan ganin ido Allah ya rike amma ganin zuciya Allah bai kwace masa ba to sai ya je wajen sa ya karatu shine malamin sa wadannan sune guda uku da suka fi shahara sai kuma shi Sheikh Abdurrahman al-Muhaddis Abdurrahman al-Ifriqi yana ciki sai kuma ka dawo waɗannan ɗaliban da suka karantar da shi a gaban As-Sa'di sai a koma malamin sa na Qur'ani sai kuma baban mahaifiyarsa haka yake jera su saboda waɗannan ya fi dadewa tare da su so a cikin al-ma'hadul ilmi shekara biyu yayi sai ya takharruji a cikin makarantar yana takharruji sai ya koma ainihin qasim wurin malamin sa As-Sa'di rahimahullah wannan ke bayyana cewa idan ɗalibi iya da ladabi ba haka kawai yana gaban malami zai tawaye ya je fara gina masallaci ba yadda yanzu ake sai ka ji kawai ya balle yadda ka san wani wanda ake koya masa kasuwanci ya samu jari kawai sai ka ji wai ɗalibin yau shi ma ya balle ya yi ba haka ake ba ya je can ya yi karatu amma bai hane dawo inda ya fara ba sai dawo Qasim wurin As-Sa'di rahimahullah yana dawowa sai malam ya bashi ci gaba da karantar da wasu ɗalibai yanzu shi ma ya zama malami amma kuma yana zuwa gaban malam ya yi karatu wannan yake bayyana mana malamin ka ɗalibin wasu ne kai ma idan ɗalibin malam ne in ka je wuri malam ne yanzu akwai kauyen da kaje ka iya raba wani hadis suna ganin kamar wani Sheikhul Islam ne sai dawo gaban As-Sa'di rahimahullah a shekara ta 1374 dawowansa da shekara biyu zuwa 1376 sai Allah ya dauki rayuwar malamin nasu As-Sa'di rahimahullah ya rasu bayan rasuwarsa Ibn Uthaymeen rahimahullah iya da shekara 29 ne kadai a duniya da haihuwa bai da iya sai zama saboda kusancin sa da malam da wanda suka fara karanta da shi su Aliyu Salihi da su shi Abdurrahman bin ainihin Muawwad da sauransu sai suka amince da cewa saboda tasirin tosa da malam da fahimtar karatun sa sai aka ayyada shine limamin masallacin Juma'a na Qasim din Al-Jami'ul Kabir din sai zama shine limam kuma sai zama kujerar malam din shi aka bawa ya hawaye karantar akanta sai ya fara hawa kujerar malamin sa yana karantarwa a daidai lokacin yana karantarwa akan kujerar mala sannan kuma yana ci gaba shi ma da neman ilimi a wurin malaman da suka fi shi musamman alƙalai da ke garin yana karatun fiqh a wurin su wannan ke ƙara karantar da mu zaman ka malami bai hana ka je majalisi ka koya in dai akwai inda ya fi ka karatu yana cikin hatsarin mu a yanzu shine daga mutum ya fara karatu sai dauka yanzu ya gaba karatu yanzu shi ma kar ya je gaban wani ya ji karatu a ce shi ba malam bane wannan iya cikin kuskuren almajirai a yanzu gaggawan mutum ya yi graduating kansa tun ba a yi graduating ɗinsa ba shi ke na ya zama malami kuma bayan shekara ɗaya sai ka ji malaman da sun koya masa su ma yana musu raddi yana ma iya cin mutuncinsu shi ma ya zama me saboda ya zama malami saboda a cikin society da awam suka yi yawa ka fi shahara da iya cin mutunci da zagi fiye da zuba madarar ilimi in kai darasin awa daya na ilimi kana bayanai sai a cikin minti biyu sai ka zagiwa ne to iya zagin za a yanke ai ta watsawa ba a ma san a wani lecture akai ba saboda shi ake bukata to wannan shine babbar illar an bar ilimin an mai da majalisin ilimi ya zama kamar aikin jarida daga kaka wani labari ai wani mutum a jihar Neja haka kawai wallahi yaje kaza haka ya faru to sai a yanke labarin shi zai ta watsa duk karatun an watsar da shi sai zo ya rike karantarwa sannan akwai maktaba da As-Sa'di rahimahullah ya rubuta ya gina a Qasim sai yana zuwa maktaba din yana karantarwa kaman wuri ne na karatu da kuma library aka tara takardu da dalibai suna karatu Ibn Uthaymeen rahimahullah yayi ta karantarwa a wannan wuri din har aka bude ainihin kulliyatu shari'a wa usuluddin a cikin Kasim wanda take far'i ne na Jami'atul Muhammad bin Saud al-Islamiyya dake Riyadh sai aka dauke shi malami mai karantarwa a wurin Ibn Uthaymeen iya karatun da yana Nizamiyya wannan shine karatun da al-Ma'hadul Ilmi yaje shekara 2 sai wannan far'i da yaje alaka da malamai amma a cikin daliban sa a yanzu akwai sama da professors guda 100 kuma ya zama malami a jami'a Sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani ya karantar Jami'ar Islamiyya lokacin da ya karantar ko degree bai da shi Sheikh Bin Baz rahimahullah shi ya bude Jami'ar Musulunci har yasa a gina ta a jikin Wadul Aqiq din nan dake wurin wannan wadin da Annabi ce daga aljanna yake wanda na zauna gida na dab da wadin amma ya karantar yayi VC a lokacin da ya VC ko degree bai je yayi ba wannan ke bayyana mana kuma a addini sanin aka fi damuwa da shi ba certificate ba al-aqida al-islamiyya afdal min ash-shahada al-alamiyya shi certificate da addini ba shi yake da muhimmanci ba wadanda suka fi kowa ba wa ilimin muhimmanci a duk duniya ba su da certificate ko na waye ko ne ko ba su da shi ba su yi ba amma Allah ya albarkaci ilimi yanzu Imam Malik me yayi duk duniya an ka duba Albani ne banda zaka ce ga inda ya degree ko ya masa sofiya je amma kaida me su suka samar da professors a hadisi da a qur'ani da a fiqh a duniyan gabaki daya to wannan shi yake bayyana mana addini mu rika fifi babu laifin an baka certificate amma karatu ka fahimta a baka ijaza ya fi muhimmanci wannan yasa yana cikin tsarin da muke ba hukumomi shawari shine ayi formalizing aran ma duk wanda ya haddace qur'ani mu zauna wai ana defining wai she is not an intellectual wallahi zalunci ne wai wanda ya haddace qur'ani yanzu a system din Najeriya in ana maganan jahilai fa sashi ake yi in ana wai duk makaranta qur'ani ana maganan wai wadanda suke out of school wai wanda ke tsangaya ke haddan qur'ani wai shi ma out of school child ne wai shi ma ba dan makaranta bane wannan tsarin tana za ci gaba da shi a duniya duk ko a karatun boko kaje irin China an daina wannan a yanzu in dai ka iya to wanda ya iya ya huta ba wanda ya taba kawo maka wayar Apple kace to wanda ya ta yi nayi PhD baka taba tambaya ba matukar za ta yi bukatun shikenan abinda ake nema kenan babu laifi certificate babu laifi shahada amma kar mu bashi muhimmancin da bai kai ba sanin ilimin yafi muhimmanci kuma ko dalibai da kake ga sun koshi da ilimi in sun je Jami'ar Musulunci ko Jami'atul Azhar ko wata jami'a ba suna takaita da karatun makaranta ne kadai ba suna duba majalis ne na manyan malamai suna zuwa suna karatu mafhum tayyib don haka Ibn Uthaymeen rahimahullah sai zama ya gaji malamin sa Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah daga cikin karin bayani akan Ibn Uthaymeen rahimahullah shine ta'alifat nasa wato mu'allafat takaddun da ya wallafa a takaice zan iya cewa a mafi kankantan takaddunsa da na san an buga an jama'a wanda ina ta tunani a kansu har na shigo masallacin nan akalla na san akwai littafi guda 189 ba fa wai littafi irin wannan ɗaya biyu ba ana nufin set daban-daban 139 a cikin ɗaya daga cikin wannan 189 din akwai mai volume 29 don haka ina ce 189 ina nufin set daban-daban wani set din volume ɗaya ne wani biyu ne wani uku ne wani hudu ne amma duka mun na irga su a matsayin set ɗaya ne don haka 189 in ka irga su ka warware volume ɗin zaka samu yafi volume guda 1000 a yanzu takaddun da ya rubuta zuwa rasuwarsa idan da zaka iya karance su dukka da sai ka gode wa Allah daga cikin baiwarsa in ka dauki sauran malamai suna takaita a fil ɗaya ne na ilimi amma shi kowane fil yana shiga a bangaren Qur'ani na irga volume da ya rubuta 36 ko in ce set 36 ba volume ba set min babil misal a tafsirin Qur'an yana da tafsirin da yayi na Fatiha da Baqara a volume 3 amma a matsayin ɗaya na dauke shi akwai set da yayi na Ali Imran volume 2 a matsayin ɗaya ne yayi tafsirin Nisa'i volume 2 a matsayin ɗaya ne sannan Ma'ida 2 ne a matsayin ɗaya An'am 2 ne a matsayin ɗaya akwai na Kahfi kwaya ɗaya sannan akwai na Yasin ɗaya akwai na Safa ɗaya akwai Juzu'u amma guda ɗaya bai kammala tafsiran ba amma idan ka tara za ka ga yayi mafiya yawan ainihin wato ayatul ahkam da kuma surorin da ke bayanin hukunce na Qur'ani saboda anan ya bashi muhimmanci baya ga wannan wadannan shine a bangare da ya shafi tafsirin Qur'ani sannan baya ga wannan iya da usul na tafsiri da ya rubuta wanda yake karantar da dalibai akan usulut tafsir shi ma littafi ne dake da matukar muhimmanci a abun da ya shafi Qur'ani in ka zo bangaren hadisi ya rubuta set daidai kaman guda 18 ba volume ba min babil misal iya da ta'liqat ala sahih al-bukhari wannan volume 16 ne in ka dauki bulugul maram iya da fathu dhil jalal wal ikram volume 15 ne idan ka dauki sahih muslim iya da ta'liqat nasa da yayi volume 10 ne in ka zo bangaren abun da ya shafi fiqhu yana da ta'alifat set daidai guda 56 wanda wannan shine abin da ma yafi kwarewa a cikin duka kuma yafi bada lokaci shine fiqhu bayyana hukunci dake cikin Qur'ani da hadisi cire hukunci dan dalibai su fahimta anan yayi aiki mai matukar yawa abin da ya shafi fiqh musamman sharhan takaddum fiqhu na malikiyya na hanabila daga cikin takaddun da ya rubuta a wannan wurin akwai kamar littafin sa na Asharhul Mumti' ala Zadul Mustaqni wanda asalin sa muhadara ya fara gabatarwa ana transcribing daga baya aka yi editing din sa na saba jin muhadara da yayin da aka tambaye shi wanda littafi yafi gani yafi alfahari da shi a cikin ayyukan sa magana sa na farko shine ya kira Asharhul Mumti' ala Zadul Mustaqni a hadisi akwai sharhan bulugul maram da yayi sharhan Riyadu Salihin mai volume guda 6 shi ma muhimmin littafi ne matuƙa da gaske so da haka in ka dauki bangaren fiqhu Asharhul Mumti' ala Zadul Mustaqni iya da muhimmanci akwai shi akwai mai volume 6 akwai sabon bugu da suka yi mai volume 9 a yanzu akwai kuma fiqhul ibadat da akwai fiqhul hajj akwai sharhan hadithin Jabir ibn Abdullah fil hajj akwai kuma irin kaman da ya shafi hukunce na mata kaman dima'u tabi'iyya lin nisa duka yana da shi fiqhul ibadat fiqhun nisa so yana da ta'alifat sun kai 56 a bangaren da ya shafi fiqhu in ka dauki bangaren aqida iya da rubuce da dama iya da sharhul aqida alwasitiyya yana da at-ta'liqat ala alaqida alwasitiyya yana da alqawl almufid ala kitab at-tauhid tafsirin sharha ne mai muhimmanci alqawl almufid so yayi rubuce da dama a babin aqida yana da takaddu guda set 28 bangaren fatawa ya dade yana fatawa musamman fatawan da yake nurun aladdarf nurun aladdarf a yanzu da ake tara ta ta kai volume 10 wannan yana yi a cikin radio ne sannan kuma akwai majmu'un fatawa da yayi warasail nasa da aka hada aka rubuta fatawoyin sa shi sabon bugu yana volume 29 ne a yanzu sannan baya ga wannan wuraren da yafi karantarwa yana amsa tambayoyi na farko shine masallacin sa na Qasim anan kowace rana yana darasi kuma yana cikin dabi'un sa ya fito a gida zuwa masallaci tafiyan tana kai kilomita 1 amma baya shiga mota da kafe yake tafiya in yana tafiya lokaci shine na muraji'an Qur'anin sa akwai dalibin sa Sheikh Dr. Ustaz Dr. Tawfiq Sa'ikh yace na sha fitowa da mota zan dauki malam ana yayyafi ana ruwa sai yace ba zai shiga mota ba sai yace mun wuce ba zan shiga ba saboda me saboda kada ya isa masallaci bai gama muraji'a na Qur'ani da yake yi ba in ya fito mutun ne mai tawali yana tafiya akan hanya zuwa makaranta ko masallaci da kafa yara suna tare shi a hanya har ma lokaci su kama gemun sa suna wasa da shi yakan iso masallaci da kasa a gemu saboda yara sun tare a hanya suna wasa da gemu in suka tsaye da shi sai ya tsaya mutun ne mai saukin kai kuma iya daga cikin dabi'a sautaran sai wuto da kafa yana yawo da takalmi wutaran sai gan shi anguwa yana yawo babu takalmi saboda kana rasulullahi yamshi hafiyan wa muntailan to sai wutaran ya fito da takalmi wutaran babu takalmi haka za ka ga ya fito yana me yana yawo daga cikin muhimman abubuwa akan abin da shafi rayuwarsa da aka ce al-wahibi at-tamimi a sunansa sai mu koma kai at-tamimin nan iya nufin daga kabilan banu tamim ne shi daga cikin bangaren wahaba ne daga kabilan banu tamim bar kabilar banu tamim kuma hadisi ya inganta a bukhari da annabi tsira da aminci sabba daga rashi ke cewa ashaddu ummati ala dajjal banu tamim hadisin iya cikin aljami'a sahih na imamu bukhari hadisi na 2543. Annabi yace mafi tsanani jama'ar da suka fi kowa juriya idan Dujjal ya bayyana, suka fi yakar Dujjal, suka fi nasara a kansa a duniya, su ne Banu Tamim. To shi daga wannan kabila ta Banu Tamim din yake. Su suka fi kowa tsanani a kan Dujjal idan ya bayyana. Ashaddu ummati ala Dajjal Banu Tamim. Ibn Uthaymeen rahimahullah akwai lokacin da ya zo Makka daga cikin ɗabi'unsa na tawali'u. In ya zo Makka bai damu da wani abu ba, sai ya shiga cikin mutane yana aikin hajji, ba za mu ka gane shi ba ne. Ran nan ya zo Makka ya yi sallah a harami ya fita sai tara takzi. A lokacin da yake shiga takzi yana cikin hay'atu kibarul ulama na Saudiya. Tun 1987 ya ciki har ya koma ga Allah yana cikin hay'atu kibarul ulama. A lokacin bayan Sheikh bin Basri Mullah babu wani a gabansa. Amma sai tara takzi in ya fito a harami zai shiga. Ya tara takzi. Yana ta takzi sai mai takzi din shi kuma shi ya tsaya wasu ne sai zuwa ce masa man an kai wane ne. Sai ya ce ana Muhammad Salih al-Uthaymeen. Shi mai takzi din ya dauka ba'a yake masa. Sai ya ce ana bin Bas. Ni kuma ni ne bin Bas. Irin ya fusata. Ana bin Bas ya fusata ya ce shi ne bin Bas. Sai malam ne ya tambaye sai ya ce kai haƙuri ka tambaye sunana na gaya maka. Na ce maka ni ne wane ba kai tambaya na kai amsa na baka. Kai haƙuri irin ka bashi. Da ya juya sai ya ga malam ne sai ya gane shi sai wuto a mota sai fashe da kuka. Ya yi ta kuka ya ce wanda suka shiga su fita zai kai malam ya ce a'a tun da sun shiga ka kai su inda suke bukata ni na haƙuri ya ce a'a shi ba zai iya ba. Ya ce shi sai dai sauke sai ya ce a'a sai malam ya ce to su matsa mun na shiga duka mu je ka kai su sai ka wuce ka kai. Akwai ran da ya fito da direbansa direban na tuka mota daga Kasim zuwa Riyadh. Ashe sai wuce yayi mukhalafa shine yayi over speeding akan hanya sai aka tsaye da shi lokacin ba su da na'ura da ake tura yanzu abu shir kai tsaye sai aka tsaye da shi ana tsaye da direban yayi over speeding an rubuta receipt za a ci tararsa riyal a lokacin ko 2500 ne suka yanka masa riyal 2500 sun tsaye da mota sun rubuta su ga shi direban malam ne ga malam a mota shi kuma sai farka a bacci. Sai tambaya mai farko sai ayi mukhalafa ne ai ba mu san kai bane malam je kaje kaje ka sai ce musu ku dakata mai farko sai ya saba kaida ne amma da muka kai ne mun ce wuce yace a'a inda ya saba kaida dole mu biya ku ai doka daya ce dukkan al'ummar dake bambance doka dake taba talaka da mai mulki ko mai matsayi to an shiga uku sai yace wa direban kai kai mukhalafa a albashin ka za a biya su 2000 ni zan cika ta maka riyal 3000 a biya su 2500 kuma haka aka biya kudin yace sai sun suka ce a wuce yace a za a biya ai abin da ke halakar da al'umma shine idan mai laifi talaka yayi laifi a ce akwai doka in babbe sai a ce a rabu da shi yace to ba za mu zama haka ba lokaci yayi sai ba ku ga mun batun tunin ai sai ku riga ba da notice subhanallah ai ba ai komai ba eh na'am ai ba zai yiwu ba ni ma wato da yake da tasirantu da shi ne har ga Allah har a yau a cikin takardun Ibn Uthaymeen ma da rubuta babu wanda ban karanta ba kuma saboda kauna har ƴaƴansa ina magana da su na cikin sa ana ta'affartu bihi shekaru da yawa lokacin da ya rasu shekara ta 2001 branar muna da wani wa'azi a Gombe a wata anguwa mai suna kumbiya ina da lecture 2001 na zo wajen lecturen akwai dan uwa daga cikin yayin mu Sheikh Bello Doma ya riga ni isowa kafin ya fito a gida yaji an sanar da rasuwarsa ina zuwa wurin sai fara mun ta'aziyya yace yanzu yaji a radio Malam Uthaymeen ya rasu to har ga Allah ina da lecture na gagara gabatar da ita shekara 24 da ya wuce na gagara presenting lecture din na sa majalisi na a lokacin a Gombe daga rasuwa su muka samu majalisin Ibn Uthaymeen a takaddun sa kadai a majalisin mun karanta sun fi guda 40 wanda an karanta an sauke su duka akwai da dama daga cikin dalibai suka to a majalisin wasu ƴan boko ne wasu zama malaman addini anan Abuja akwai irin Ishaku Alkalcin Gi'aran ma ne ma'aikacin gwamnati ne akwai injiniya Aminu Ahmad misali na san yana NNPC ma'aikaci ne akwai irin professor Muhammad Manga professor ne a medicine kuma babban likita ne a majalisin ya tashi akwai Abubakar Manga yana nan bayan Abuja iya da makaranta ta Qur'ani akwai Dr. Dawud Az-Zahiri limamin Juma'a ne a Gombe duka dalibai ne a majalisin akwai Adam Albani yana cikin almajirai duka da suka zo waje na suka yi karatu a lokacin yana Gombe akwai suna nan da yawa wasu sun zama limaman Juma'a wasu sun zama professors duka cikin daliban majalisin kaman associate professor Abdullahi Baffa da yazo nan commissioner na science and tech na Gombe shi ba yana cikin almajiran majalisin Ibn Uthaymeen wanda akalla kusan shekara 26 da 7 da 8 duka sun yi karatu a wurin ya rasu a shekara ta 2001 ranar 10 ga watan January a hijiriya shekara ta 1421 ranar Laraba da yamma ya rasu a ranar gabanin ya rasu an yi khusufi shams yana yayewa shi kuma sai Allah ya dauki rayuwarsa sanadin rasuwarsa shine ciwon kansa marzu saratan ya karantar a haramin Makka da haramin Madina a haramin Makka haramin Madina yakan zo yayi muhadarat a haramin Makka kuma idan yazo yakan yi tafsirin Qur'ani a Ramadana tafsirin da yake yi idan yazo shi zai zauna a kujera dukkan abin da liman ya karanta bayan karatun Fatiha a raka'ar farko to shine topic na tafsiri duk abin da liman ya karanta a raka'ar farko bayan Fatiha to a ranar akan so zai tafsiri yana zama kujera zai ce sami'na min qira'ati imamina fi raka'ati al-ula ba'da al-Fatiha min ayati kaza sai fara tafsiri wannan shine kadan daga cikin malamai sun yi yabo akan sa su bin ba su karantar da shi so Albani rahimahullah Albani na asali sun yi maganganu ne yabo akan sa daliban sa manya akwai Sheikh Abdulrahman Ahmad Al-Qadi wanda shi ina da contact da shi professor ne na aqida iya da tafsiri at-tafsir al-aqdi kuma amini ne gare ni kuma har ga Allah shi ma nayi karatu gaba gare shi har ina da ijaza so yana cewa suka fi tasirantuwa da shi tun yana raye kuma daga cikin waɗanda suka auri ƴaƴansa mata sannan akwai irin su Sheikh Sami As-Suqair manyan ɗaliban sa ne duka yana da ɗalibai da dama ina ga a takaice sai mu dakata anan ba dan tarihin nasa ya kare ba maybe in an zo za a shiga littafin bayan Ramadan insha Allah idan Allah ya kai mu sai a ƙara waiwaye kalma ɗaya biyu muhimmai akai sai mu fara da na zo dai a ce mun yi muqaddima to muqaddiman bai yiwu ba muqaddima din bai yiwu ba ala ayi halin na san akwai soft copy na littafin soft copy din na ba wa ɗalibai na ce su rarraba shi duk wanda ya samu zai tura wanda yake bukata Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya Allah ya ba mu ilimi mai amfani malam da ya wallafa wannan littafi Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa iliminsa da sauran na malamai Allah ya amfanar da mu da su gaba daya Allah ta'ala shi jikan iyayenmu da malamanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid wallahu ta'ala a'lam maganan tafsirin Qur'ani da aka saba za a fara bana ɗaya ga Ramadan muke fara ko in an yi shi haka bana yayi ɗaya ga Ramadan yayi to za mu fara ɗaya ga wata Ramadan insha Allah ran da aka ga wata muna da tafsiri anan za a fara kaman 5 saura minti 10 a tashi 6 saura minti 10 insha Allah wanda ya ji sai ya gaya wanda bai ji ba in Allah ya kai kwanan mu inda aka tsaya shekara ta gabata akai za a tashi a bana Allah shi sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan littafi